za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi. Idan ɗan uwa ba su manta ba, muna cikin ainihin babi da yake batu akan azumi da abubuwan da suke da alaƙa da azumi, kuma muka yi hutu saboda shigowar azumi ɗin. Cikin ikon Allah, bayan sallah ba mu dawo karatu ba sai yau. Muna fatan Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen karantawa da fassarawa da fahimta a bisa daidai. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun tsaya a darasi na 82, za mu tashi yau shi da darasi na 83, za mu tashi kan hadisi mai lamba ta 192 a nawahul littafin kenan, hadisin Abdullahi dan Abbas. Allah ta'ala ya mana jagoranci. A kamar yadda muka sani, ƴan uwa, Allah ta'ala ya mana baiwa. Baiwar da Allah ya mana shine wasu daga cikinmu Allah ya karɓi rayuwarsu sun ga watan Ramadan, wasu kuma ba su gani ba, wasu kuma bayan watan Ramadan ɗin Allah ya karɓi rayuwarsu. Kun ga falala ce mai girma, musamman ma a ce mutum rayuwarsa ta halarci watan Ramadan, saboda ainihin falalar da take ciki. Muna yi wa Allah godiya a kan wannan ni'ima da ya mana ta cewa rayuwarmu ta kai har cikin watan, kuma yanzu ma ya fita a watan, har mun shiga wani wata cikin watanni na musulunci. Muna yi wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima. Da haka, kamar yadda na faɗa, za mu tashi kan hadisin Abdullahi ɗan Abbas. Ga yadda malam ya saka hadisi, ya ce عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضي. هذا الحديث متفق عليه. الحديث دام على كلمة معلمي من لسانه مي أنفان ديتين شدام بدي سكا حديثي با سوى داك اتفاقي دكان بخاري دا مسلم داك امو كتش متفق عليه منا امو علي مي باكي من لسانه داك شي المقدسي ya ce duk hadisin da zai kawo hadisai da wanda aka yi samu ittifaqi wajen fitar da su tsakanin Imam Bukhari da Imam Muslim, ma'ana ya cika ka'idodi da Imam Bukhari ya shimfiɗa na karɓan hadisai, haka kuma ya cika ka'idodin da ainihin Imam Muslim shi ma ya shimfiɗa wajen karɓan hadisi. Allah ta'ala ya dace da mu. Wanda ya rubuto mana wannan hadisi shine Abdullahi dan Abbas. Mun san waye Abdullahi dan Abbas, mun sha faɗan labarai da bayanai da irin ainihin rayuwarsa da gudunmawarsa a cikin wannan addini. Waɗannan mutane ba za a manta da su ba, saboda irin gudunmawar da suka bayar a wannan rayuwa ta addini. Kuma ɗan adam duk inda Allah ya ajiye shi, ya gode wa Allah, ya kuma tsaya ya cika abin da yake an ɗora masa ta wannan janibi ɗin. Abdullahi ɗan Abbas mutum ne mai ilimi, kuma ya ɗauki lokaci mai tsayi yana karantar da bayin Allah a rayuwarsa. Yana ɗan ƙarami har ya girma, har ya kai mai babba, har ya tsufa aikin da yake yi kenan na karantar da mutane. Allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa. Wannan hadisi Shabla ɗan Abbas ya kama da shi. Bala ya ce ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah mai dira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala sai yace ya rasulullah yace ya manzon Allah inna ummi matat yace ya mata ta rasu wa alaiha sawmu shahr kuma akan ta akwai azumi na wata guda wanda ba ta yi ba ba yanzu da amuwarsa shi ne mai matsayin wannan azumin sai ya tambaya ya ce afa aqdihi anha ya manzon Allah yanzu na iya raba wa gyatu mata wannan azumi kala fa kala sai manzon Allah ya ce law kana ala ummuka dainun da akwai bashi akan gyatumarka akunta qadiyahu anha shin zaka biya mata wannan bashi kala na'am yace eh ya annabin Allah in akwai bashi akan gyatumata zan biya mata wannan bashi da yake kanta sai annabi yace masa ba dainullahi ahqu ayu qadiya ko bashin Allah shi ya fi cancanta a biya bai yake karantar da mu kenan yanzu wannan azumi ya zo mai ya zo bashi a kansa da haka dan a fitar da ita dole sai an yi mata ne sai an biya wannan wa fi riwayati a wata riwaya ya zo da shi a rabu ko ya ce ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat yace wata mata ta zo zuwa ga manzon Allah mai dira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna ummi matat wa alaiha sawm nadr tace masa gyatu mata ta rasu amma akan ta akwai azumi na bakace mana ta yi alkawarin za ta yi azumi ta ba su mu'anha wannan baiwar Allah ya ce ba sai ta tambaye manzon Allah ta ce yanzu na yi wa gyatu mata wannan azumi fa kala sai manzon Allah ya ce a ra'ayki law kana ala ummiki dainun ita ki ba ni labari shi ne a ra'ayki ki ba ni labari ai ma'ana a kabirni ki ba ni labari da a ce a kan gyatumarki akwai bashi a fata ƙadihi shin za ki biya mata wannan bashi a kana zalika yu'addi anha cewa yanzu za ki iya biyan kuɗi a kan wannan bashi fa kala na'am sai wannan mata ta ce eh ya manzon Allah kala fa sumi an ummiki to ki je ki azumi a madadin gyatumarki saboda wannan ya zo mai ya zama bashi a kan ana binta dole sai an ji to wayannan azumuka guda biyu ne azumi na watan Ramadan da azumi na ko bakace to malamai sai suka ce hadisin farko babban sakon da yake isarwa shine idan mutum ya rayu misali a cikin watan azumi Allah bai ba shi iko yayi azumin ba saboda wata larura wani uzuri har watan ya fita kuma sai ya warke watan ya fita a baya warke to gabanin ya zo ya ramu ko kuma sai ya rasu yanzu zai biya wancan azumin amma idan watan bai fita ba ya mutu a cikin watan dan bai azumi ko guda daya to wannan babu komai a kansa ira wata ubayi ta babu komi a kansa amma in har watan ya fita bayan ya fita kuma shi kuma Allah ya bashi lafiya gabanin ya zo ya fara biyan bashin da ake bin sa sai ya rasu to yanzu waliyansa ne za su cibinci biya masa wannan azumi din ira wata ubayi ta na biyu za mu zo mu ji maganganun malamai a kai na biyu kuma ba kace ne ba ka ce kuma yana fitowa ta fuskoki daban-daban mutum zai iya cewa idan yana neman wani abu na alkhairi sai ya gindaya wani sharbi kuma wani mai neman aure ya ce in Allah ya ba ni wanci zan yi azumi guda biyar sai Allah ya bashi ita da ba don fahimta kuma sai bai yi ba sai rasu to na azumi ana bin sa bashi saboda yayi alkawari ne ba ka ce yayi da ka dole sai ya cika wannan azumi to idan babu ainihin shi a raye wanda yake waliyin sa sai tsaya a madadin sa sai masa ainihin wannan azumi din to kamar yadda muka sani muka yi amfani da sharhin wannan littafi wanda ainihin mai suna sharhu umdat ahkam mai suna mai idahul bayan ko iqadul afham sharhu umdat ahkam wanda wani malami Suleiman ibn Muhammad ya yi ta'alifin wannan littafi to muka yi amfani da shi wajen fitar da wasu daga cikin ma'anoni na irin hadisan da muka karanta a ciki daga cikin abubuwa da za mu fitar akwai ma'anin kalimat wasu daga cikin kalmomi da aka faɗa cikin waɗannan hadisai guda biyu bala ya yi ƙoƙarin fitar da ma'anansu ya ce sama anhu waliyu da ya ce sama anhu waliyu mai ake nufi da shi ya ce kabarun bi ma'ana al'amru ya ce wannan labari ne amma a ma'anarsa shi ne umarni ne zai na zai zama umarni sai ma ya ce taqdiruhu yadda ake kaddarawa ka gane cewa da aka ce sama anhu waliyu ya zama umarni sai fitar mana a fili ya ce bal yusum anhu waliyu waliyinsa sai ya yi azumin a madadinsa daga wannan sai zama umarni ake bayarwa ba labari ake bayarwa umarni ne ake bayarwa ko wannan shine kalman da ya fitar ciki sai alfawaidu fa'idodi da za a fitar ciki wanda hadisi fa'ida ta farko malai yace mashrubiyatu siyami anil mayyit min qibal wali cikin waɗannan hadisai za mu fahimci a shar'ance an shar'anta wanda ya zama majibincin wani ya tsaya ya yi azumi a madadinsa idan larurar hakan ta faru idan buƙatar hakan ta faru to wanda yake majibincin mutum zai iya tsayawa ya yi masa azumi a madadinsa to su waye waliyan mutum waliyanka na farko maku tsada shi ne ɗa ko namiji ko mace sai ɗan ɗan uwa sai ɗan uwan da watan fahimta ko ƴar uwa wayar su ake kira waliyai amma kun san walittaka ta fi ƙarfi ta ina ta ɓangaren maza ko don su ake gabatar saboda haka su ake fara fahimta cewa waɗanda za su yi maka na farko su ne ƴaƴan da ka haifa sai su tsaya su yi wannan azumi a madadinka shi sa a nan malam ya ce wannan hadisai guda biyu suna karanta da mu cewa Allah ya shar'anta yin azumi a madadin mutum ta fuskar waliyansa ta ɓangaren majibintansa su za su yaka wa yakunu alaihi siyamu idan tamakkana minhu falam yaf'al amma wannan yakan faru ne a wannan lokaci idan mutum yana da damar yin azumi kuma bai yi ba sai ya rasu ko wata larura ta zo ta same shi wanda ba zai iya yin azumin ba to sai waliyansa su tsaya a madadinsa don su yi masa wannan azumi din da batun fahimta da haka amma suka ce idan mutum bai da ikon yin azumin to babu komai a kan kamar a ce kana cikin jinya jinyar ba ka warke ba har ajalinka ya cika ka ga ba ka da ikon yi wannan babu komai a kan ko kuma Allah ya jarabe ka da jinya wadda ba a warkewa ina watan fahimta ita ciyarwa za a yi in kana da kuɗi sai ka ciyar in ba ka da kuɗi wani sai ya ciyar a madadin ko kuma me girma ya kama mutum tsufa ce mutum ya manyanta shekarunsa sun yawa ba zai iya yin azumi ba ko ba za ta iya yin azumi ba to irin wayannan duka za a iya tsaya a madadin su shi sa ana yace amma idza lam yatamakkan fa laysa alayhi siyam amma idan mutum bai da ikon yi to babu azumi a kansa idan fata mun fahimta alai ce misalu ihsanun nazara an yi suma salatu ta ayyam
kamar mutum yayi bakatin cewa zai yi azumi na kwana uku summa ma jumatu da yanzu ya zo mai nuni a kansa ina fatan fahimta da aka bai samu damar da zai haka yace wa hadha al-amru bil hadith bis siyam laysa lil wujub mala yace amma dai fa'ida ta biyu da za a samu yace umarni da yazo cikin wannan hadith dai azumi bai zama na wajibi ba inda jumhurul ulama a wajen mafi yawan malamai su suna gaba wajibi ba ne yace wa dhahaba al-zahiriyya amma ɗan zahiriyya su sun tafi akan cewa duk wanda ake bin sa azumi ya zama wajibi ɗan uwansa su gama masa haka ɗan zahiriyya suka ce kamar su Dawudu Zahiri su Ibn Hazm da ire-iren waɗannan malamai sun tafi da irin wannan fahimta din wallahu ta'ala alam yace ad-dalilu ala annahu ghayra wajib bale yace dalilin da yasa aka ce yin azumin nan ba wajibi bane akan waliyansa fadin Allah madaukakin sarki da ya faɗa cikin suratul anfal yace wala tadiru wadiratu wizra ukhra saboda wannan wadansu suna gaba wajibi bane Allah ya dace da mu bale yace ikhtalaful ulama'u fi sawmi allazi yaqdi anil mayit malume sun yi sabani dangane da azumin da za a rama wa mamaci wannan azumi ne idan mamaci ya rasu za a rama masa wasu suka ce malai yace faqila wasu malume sun ce annahu yaqdi anhu an-nadhr faqat kawai azumin da za a rama masa shine na bakaci a wasu fahimtar wasu daga cikin malamai suka ce kawai azumin da ya bakace ce zai yi shine za a rama masa wannan yana daga cikin maganganu da aka samu daga cikin fahimtar ta Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da sauran malamai hamlan lil umumi alladhi fi hadith Aisha sun dauki wannan saboda abinda umumin lafazi yazo cikin hadith Aisha akan hadithin da yazo da taqayidi na Abdullahi ɗan Abbas wakila yusamu anil mayyit annadhr wal wajib bi asl ash-shar' bas kuma suka ce a azumi na bakace da azumi na wajibi na watan Ramadan idan mutum yayi ake bin sa bai ba Usman ne suka ce a shar'ance zai rama za a yi azumi a mamaci a dalilan wa'annan suka ce yace wa hadha mazhab au abu sauri yace wannan masabacin ta sauri wa alil hadith da ma'abuta hadith wa nasahu ibn hazm yace ibn hazm ya tabbatar da wannan wa ikhtarahu shaykh sa'idi yace a shaykh sa'idi ya zabi wannan magana li hadith al-bab saboda hadithin da yazo a wannan babi din na me hadithin Abdullahi dan Abbas da kuma hadithin waccan mata da tazo sai faɗa wa manzon Allah ga halin da yake mata take ci yace wakila la yusamu al-mayit mutlaq wasu kace a ba azumi amma mace kai tsaye wa za mu sabun tumo bale yace wannan ita ce matafiya ko fahimta ta jumhurin malamai da kawli bin Abbas saboda wata riwaya ko wata wasu fatawoyi da aka samu daga Abdullahi dan Abbas a hadisin sa an tabbatar da za a yi wa mai mutumin da ake bin sa ko kuma larura ta sa bai azumi ba ko kuma yayi bakacin cewa zai azumi to amma kuma sai gashi a irin fatawoyin Abdullahi dan Abbas an samu fatawar da ta sha bamban da wannan hadisi yace la yusalli ahadun an ahad yace ɗaya ba zai wanda ya salla ba wala yasumu ahadun an ahad sai yace mutum ba zai wa wani mutum azumi ba wala yace fatawar sa akhrajahu an-nasa'i wala hadisi Imam an-nasa'i ya fitar da shi cikin hainan littafin wali kauli aisha sannan da ko faɗin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa manzon Allah ce la tasumu an mota kada ku yi azumi a matattun wa atiye mu anhu an kun zo ku ciyar da abinci a madadin su daga su a fatawar aisha kenan matar manzon Allah ta yi mutum ya mutu ba za a rama masa azumi ba sai a je a ciyar abinci a madadin sa ba bisa wannan fatawoyi guda biyu sai malamai suka ce to wannan ya gwada cewa ashe jumhurin malamai fahimtar su shine in mutum ana bin sa azumi to ciyarwa za a yi balamma afta ibn abbas wa aisha bi khilafi ma riwaya lokacin da abdullahi dan abbas da aisha suka bada fatawa wanda ta saba da abin da suka rubuto yace dalla zalika ala anna al-amal ala khilafi ma riwaya sai wannan ya mana nuni cewa aiki yana nan ne a bisa sabanin abin da suka rubuto sun yi aiki da wani abin da ba wannan ba daga shi yasa suka tabbatar da wannan daga shikenan yan uwa mai kana ibnu hajar al-asqalani yake cewa wa hadhihi qa'idatu lahum ma'ruf kai ce wannan kaida ce a wajen su wanda take sananniya dukkan malamin sun tabbata illa anna al-athar al-madhkura fi hadithin da aka samu wanda aka ambata an Aisha wa ibn Abbas da Abdullah dan Abbas fihi maqalu cikin wayannan hadisi akwai maganganu da yawa kenan hadisi da suke a dalilin matsalolin su shi yasa su kuma suka bada fatawa sabanin abin da suka rubuta kuma adalci ne abin da kaji ka kawo shi yadda kaji shi sai dai in akwai abin da ya sha bamban da wannan sai ka bayyana mutane cewa ga abin da yafi zama daidai wanda shine adalci walaysa fiha ma yamna'u siyam illa athar allazi an aisha babu abin da zai hana yin azumi sai abin da yazo daga wajen aisha wa huwa da'ifun jiddan shi kuma na hadisi ne mai rauni kwarai warraju male ce magana wanda aka fi rinjayawa annal mu'tabir cewa abin da ake kula da shi ma rawahu shine abin da suka rubuto la ma ra'ahu ba abin da su suka gani mana abin da suka gani ana ana dubin ba abin da suka tafi akai ba me suka rubuto shi ake lura da shi dan haka ruwaya su sun ce za a yi wanda ake bin sa azumi za a rama masa dan haka kuga wannan shine abin da za a kula da shi shi sa yace arrad warrajuhu qawlus sani magana da malamai suka rinja ita ce magana ta biyu annahu yusamu anhu alwajib cewa za a yi wa mutum azumi na wajibi inda azumin wajibi ya kawo mutum ana bin sa to za a yi masa kamar misalin da muka bayar ce mutum Allah ya jarabe shi da jinya a cikin watan Ramadan bayan watan ya fita kuma sai ya warke kaga wancan wata azumin ana bin sa ko to gabanin ya zo ya fara tunanin ya zai ramu azumin watan Ramadan ko guda biyu ne ko guda uku ne ko goma ne ko sha biyar ne sai kuma ya rasu bai za a kai azumi na wajibi a kansa tunda ya yi jinya ya warke yana tunanin fara azumin da zai dala ba ko kuma sai ajalin sai cika to akwai wannan ko irin wannan azumi za a rama masa Allah ya dace da mu daga shi kenan wanda yake ce magana da ake bi asalin shar'i yace da asali abin da ya tabbata a shari'a wannan zuri sannan kuma abin da dan adam ya ba ka ce shi ma aine mutum zai yi shi amma yace istilafa fil muradi bil wali magana ta uku sai yace amma malume sai ya sabani akan wane ne zai zama waliyin in an ce da aka ce sama an waliyu waliyin sai azumi a madadinsa to wane ne waliyinka wane ne waliyina faƙila mala ya ce an ce kullu ƙaribi duk wani makusacinka shake rufe da wali duk wani wanda yake danginka ne makusacinka akun mala ya ce shake rufe da ƙaribi waƙila wasu malamai suka ce a'a alwarisatu khasatu masu cin gado a keɓance su da za su zama waliyan mutum a ga in an ce masu cin gado sai ka zo ka gane masu cin gado a cikin maza mutum nawa ne masu cin gado a cikin mata mutum nawa ne to su ne kawai waliyan mutum in mun ɗauki wannan ma'ana ɗin a wani magana kuma mala ya ce waƙila al-asbat su suka ce dangi kawai a subanka su ne waliyan mutum amma malam mai sharhin wannan littafi Suleiman ibn Muhammad sai ya ce alwal awwalu arja ya ce magana ta farko ita tafi rinjaye suwa su ne duk wani makusacinka shi ne waliyin ita ce magana ta farko to wannan shine wanda za a ce to shine waliyin mutum daka ashe kenan idan aka ce duk wani makusaci yau in aka samu mutum akwai gidan ku akwai mutum 30 ashe rana ɗaya za su wanka misali a ce azumin wata guda ake mu sai mutum 30 su ɗauki azumin rana ɗaya kowa sai a yi kowa ya yi guda ɗaya a madadin dangi ba za a kai ba su dangi da yawa ba za ka samu gore su tana da maɗi tana da yawa da ka in su tashi za su yi abu cikin sauƙi za su yi su sai a ce shi kenan mala ya ce wa qala an-nawawi rahmatullahi alayhi imam an-nawawi rahmar Allah ta kwata gare shi yake cewa wala farqa baina an yaqdihi anhu warithun aw ghairihi yace babu bambanci wajen cewa wanda zai gaje shi ya yi azumin a madadinsa ko kuma waninsa duk ɗaya ne wanda zai ci gadonsa da wanda ba zai ci gadonsa ba imamun nawawi ya ce duk ɗaya ne na ba zan bayyana ya ce kariban bihi bila khilaf duk wanda yake da kusaci da shi ba tare da wani saɓani ba kawai in yi azumi ya yi a madadin ɗan uwansa shikenan Allah zai karɓa don ka shikenan ba sai mun sha wahala ba وأنه لا يشترط في القضاء التتابع سنن كما لا يجي غباتا هدو با سان يي شرطي با وجن يي رامكون cewa sai an jeranta التتابع ace yau gobe jibi gata yanzu kawai so ake alama masa duk yadda kuka tsara za ku rama yayi ba ce ba shartanta cewa dole sai kun bi shi daki daki lokaci bayan lokaci ba a'a ba ku yajuzu mota mai mota tabi'an kuma ya halatta mutum ya yi su a jerancen sun zai jeranta ba mota farrikan ko kuma ya rarraba su yau ka yi gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha duk ya halatta duk wanda ka ɗauka ka ce za ka rama wa ɗan uwanka azuminsa ya halatta ya ce wa yajuzu idza kana lil mayyit adadun min al awla adadun min al awliya kuma ya halatta idan mamaci yana da waliyai waɗanda suke masu yawa ayyata qasamu ayyam siyam allati ala mawrithihim sai su raba kwanakin azumin wanda magajin su ya bari sai su raba idan misali kamar misali da na faɗa idan mutane da zuriya mutum zai iya cewa ana bin azumi 10 kuna da yan uwa sun kai 30 ko 20 sai mutum 10 su ware sai za mu masa azumi shikenan su raba a tsakanin su in 30 ne ma mutum 30 su sai kowa zai yi guda ɗaya yayi mana idan 10 ake bin sa mutum 10 su kai shikenan ya wadatar ba za a ce sai gobe ka jira sai jibi ka jira a ya halatta ai shi sa a baya yace ya halatta a jeran tashi ya halatta a rarraba shi na fatan ka fahimta da haka mutum dan ya raba ba laifi dan ya yi shi a hade ba laifi yace wa yasumu kullu wahidin minhum qisman minha ko da ɗaya daga cikin sai azumci wani kaso daga ciki sawa'un kanu rijalin aw nisaa wayannan mutanen da sai azumi maza ne ko mata ne na bazan fahimta ko mata ne za su yi ba za a ce aiki ai namiji ne ya sha ruwan daga maza ne za su masa ruwa abin bance ko ko mata ne suka yi mace ce ta sha ruwan mata ne za su yi a wannan kawai abin da ake bukata kana da dangantaka da shi to in babu ma akwai dangantaka ta musulunci musulmi zai zo su yi a su maka ya halatta ina ba ta mun fahimta Allah ya ta da mu aw min sinfaini ko kuma daga sinfin ko sinfin mata ko sinfin maza duk wanda ya dauka shi kenan yace hadha ma lam yashtaritu fihi at-tatabi'u kal kaffarati yace wannan ba a shar'anta sharadin jerantawa ba kamar yadda aka shar'anta cewa in mutum zai kaffara sai yayi ta a jere ba wannan ba kaffara bane ramako ne to shi a ramako ba a sanya sharadin cewa sai ka bi a jere ba da haka za ka yi shi ɗaya bayan ɗaya Allah ka dace da mu yace fa inna la yajuzu an yasumu jami'an na wajen fahimta da haka bai halatta ba ce za su yi azumin baki daya za a ce sai kaza ba za a jeranta shi ba wanda ya ga dama zai iya cewa zai yau wacce ce zai gobe ko kuma ce a amma ba da sharɗin cewa mu haɗu rana ɗaya dume ba in suka yi du rana ɗaya ba tare da su yi shawara da juna ba babu ko ya halatta amma su yi sharɗin cewa du rana ɗaya mu ya haɗu mai azumi shine malam ya ce wannan bai halatta ba Allah ya dace da mu wannan hadisi da muka karanta yana da ainihin darussa ba su yawa cikin hadisin za mu fahimci mahimmancin biyan bashi bashi kowanne iri ne ya kamata musulmi kare ya sakaci da bashi don me yasa saboda manzon Allah an tambaye shi sai ya ce to yanzu idan bashin Allah ne akan mutum za ki biya a idan bashin wani ne akan dan uwanka za ka biya masa sai sa annabi ya kwatanta da bashin dan uwa na duniya saboda duk wanda ya mutu aka sa shi a kabari idan ana bin sa bashi yana cikin kurkukun kabari ba za a sinke shi ba sai da aka biya masa bashi dan ga duk wanda yake da dan uwa ko uba ko uwa ko wa ko kani kana da alaka da shi ko aboki na zumunci ya mutu yana da bashi kana da burin da ka biya ka je ka yi kokari ka biya manzon Allah don ya gwada wa mutane matsalar da bashi take akan mutane wani cikin sabansa ya rasu an kawo gawarsa an ajiye manzon Allah sai ya tambaye sabai a alaihi dainu ya ce musu akwai bashi a kansa kalu na'am suka ce eh ce akwai zinare biyu a kansa don manzon Allah ya gwada musu illar bashi sai ce sallu ala fi ko ya dan uwanku sallah ne ba zan musu sallah ba ka tuna abin da annabi ya ce ba zai wa mutum sallah ba ka san wannan abu yana da girma manzo Allah yana so ya gwada mana girman kiyaye bashin mutane ɗan uwa wallahi duk wanda ake bin sa bashi ya rubuta ya aje ya rubuta in kana da hanyar da zaka biya har hanyar da zaka biya din ka rubuta ka aje to dan ka shiga kabari ana bin ka bashi kana cikin kukukun kabari wannan sahabi sai Abu Qatada ya zo ya ce manzon Allah wannan dinare biyu a kaina sai annabi ya dawo ya wannan sahabin sallah bayan mun sallah sai Allah ya jarabi Qatada bai ga su samun dinare biyu har ya daina zuwa gunda annabi sai da ranar da ya samu kuɗi jibiya wadannan annabi ya ce ya ka biya ce yau na biya ya ce to yau aka sanje shi a kurkukun kabari zaka mu dinga taka tsan da bashi kuma ko zan manzon Allah ya ce wanda ya ci bashin mutane a ransa yana so zai biya Allah zai taimake shi biya wanda ya ci bashin mutane da mun can bai da fili ga Allah zai bashi ba zai biya ba sai an kama shi kishi gobe alkiyama saboda ko bashi za ka karba na mutane ka kaddara a zuciyarka za ka biya Allah zai kawo maka dauki ka biya kar bi wasa da bashi kaga shi sa manzon Allah ya kwatanta bashin da ke tsakaninka da mutum dan uwanka da bashin Ubangiji don ka gane matsayinsa da muhimmancin bashi ba ce ba a cin bashi cin bashi halal ne kuma wanda ya bada bashi a wani idan ka bai wa mutum bashin 5,000 to za a baka lada na kwatan kwacin kayi kyauta da 5,000 haka manzon Allah ya ce sannan kuma kana da me bashin ka yana nan za a zo a biya saboda ka shiga hidimar wani za ka karbi wasa da basu suka mutane wanda ya ci kayan mutane ya rubuta ya ajiye ya baitar roƙon Allah Allah ya bashi hanyar da zai biya manzon Allah ya gwada mana ya ce duk wanda bashi ya dame shi ya rasa yadda zai yi ya riƙi wannan addu'a Allah zai bashi mafita wata addu'a ce manzon Allah ya ce askini Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an mansuwaka ka rike ta kana ta yi Allah zai baka mafita Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an mansuwaka kai kana wannan manzon Allah ya ce ko do ake bin ka Allah zai baka yadda zaka yi zaka karbe wasu wallahi bashi musiba ne wanda duk ya ci bashi mutane to ya kiyaye na biyu malamai suka ce iyaye suna da haƙƙi ko bayan mutuwar cikin hadisi yana gwada mana cewa iyayen mutum suna da haƙƙi ko bayan mutuwarsu yana daga cikin haƙƙin da yake kanka akan na iyayenka kai kokarin warware musu duk wata matsala da suka bari a duniya duk wata matsala da suka bari in kana da dama kai kokarin warware ta yana daga cikin haƙƙin su akan ka yawan yi musu addu'a yana daga cikin haƙƙin su akan ka sadar da zumuncin da baya yi wa sai da su yanzu ba sa nan to ka je ka yi shi haka kar mu saka ji yawa wallahi mu dage wajen tabbatar da irin wayannan abubuwa saboda abubuwa ne masu muhimmanci sannan abu na uku wannan hadisi suna gwada mana sauki na addinin musulunci shi addinin musulunci abu ne mai sauki shi sa aka kawo mafita a mutane duk matsalar da ta taso to musulunci kuma ya baka mafita babu wata matsala da ta taso wanda baka da mafita a cikin ta kana da ita bana kuma yake gwada mana sauki na addini shi sa mun Allah da kansa yace wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahida wa takunu shuhada 'ala an-nas har zuwa karshen aya shi ta ga ya kamata mu gane matsayin addinin musulunci sannan za mu bai ci darasi na ku a cikin wannan an kwatanta ibadar azumi da bashi don ku gane ashe azumi wata ibada ce mai ƙarfin gaske shi yasa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi na Qudsi yace kullu amal bin adama lahu duk aiki da dan adam yayi nasa ne illa siyam in ban da azumi yace as-sawmu li wa ana ajzibi shi azumi na wane kuma ni ne zan bada sakamako a kai don me yasa saboda babu wanda ya san mai azumi sai Allah dan shi azumi sirru ne tsakaninka da Ubangiji babu wanda ya san wanda yake yin azumi sai ya kamata ya uwa mu yi mai mu ainihin tabbatar da irin wayannan abubuwa darasi na biyar na ƙarshe shine wannan hadisai suna gwada mana ƙarfafa zumunci a tsakanin mutane idan dan uwanka zai rasu akwai wani abu tsakanin su da Ubangiji a ce ka je ka yi ƙoƙarin fitar da shi don ya samu mafita gobe alkiyama kaga ɗan uwansa idan yana da ƴaƴa sai ya ji cewa wani babbansa ya tsaya don babansa ya samu aljanna ai kaga in dai mai hankali ne zai zo ya tabbatar da zumunci hadisi yana gwada mana yana ƙarfafa zumunci tsakanin mutane ku sai hadisi na gaba ko shi ne hadisi na 193 cewa an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجل الفطرة هذا الحديث متفق عليه أجونا حديثي دقى سعد ابن سعد السائدي الله قال داقريش شو أنا متن سنة سهل ابن سعد دقى قبيلة سائدة السائدي دقى قبيلة سجد wannan kabila tana cikin kabilun garin Madina amma ma'ana cikin mutanen Ansar kuma tun yana dan yaro ya karbi musulunci tun yana dan karami ya karbi musulunci kuma ya yi rayuwa mai tsayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana masa lakabi da Abul Abbas lakabin sa kenan ana masa lakabi da Abul Abbas kuma ya an haife shi a garin Madina ne da badon fahimta ya rayu rayuwa mai tsayi ya rasu a waɗansu maganganu na malamai suka ce hijirar manzon Allah tana shekara 88 ko dai a ƙara a sama ko kuma a rage a daidai lokacin Allah ya karɓi rayuwarsu ya je ya ɓoka da dama amma ya ɓoki da aka yi farko-farkon lokaci saboda yarintarsa bai samu dama ya halatta ba amma daga baya ya halarci sauran yaƙuƙuka da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne yana cikin wanda suka rubuto hadisan manzon Allah da yawa yana cikin sahabban da suka rubuto hadisan manzon Allah kasancewarsa matashi kuma ya lizumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shi ne ya rubuto mana wannan hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
la yazalu an-nas
mutane ba za su gushe ba bi khairin da alheri ma ajjalu al-fitra matukar suna gaggauta bude baki matukar suna gaggauta bude baki manzon Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna samun alheri wannan hadisi yana gwada mana mai asalin yin bude baki da wuri amma don mu samu sauki mai bari mu karanta hadisi daga bana Umar ko ha cikadan yake ma idan yake okay wa akkaru as-suhura ko to ana bai kawo shi ba sannan suka jinkirta yin sahur da ba tan bayyana wa akkaru as-suhura suka jinkirta yin sahur suka gaggauta bude baki amma suka yi mai jinkirta yin sahur to duk al'umman da ta dauki wannan tabi'a guda biyu manzo Allah ya ce kullum alheri zai dinga samu daka mu dinga kokari wajen gaggauta yin azumi kun ga wannan hadisin kai ka ce kamar ai manzo Allah ya ba mu labarin abin da zai za mu zo mu gani a ƙarshen duniya ko yawa saboda me saboda irin aqidun da suka bayyana a cikin musulmai yanzu kamar ɗan ƙalaka kaga su ba sa shan ruwa suka ce me sai dare ya shi watin musyama ila lay haka yan shi'a ba sa shan abin ruwa sai dare ya shi kaga manzo Allah sai ya ce to ku kuma ku saba waɗannan duk wanda yake neman albarka da alheri to ya gaggauta shan ruwa daga rana ta faɗi to mutum ya gaggauta shan ruwa na fatan fahimta yawa to dan mu gane mu ji abin da suka faɗa sharhi sai mu karanta hadisi na gaba na Umar ɗan Khattab ya ce annabi Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-nahar min hauna فقد أفطر الصائم نعم أكوين قارين أوكي وغربت الشمس دي على واب ونا وأفطر الصائم فأكيرا كباب فقد أفطر أوكي وغربت الشمس ونعبي ذولش شكرا عدو تاني يجي idan aqbala al-layl min hahun yace idan dare ya fito daga nan na'iya din wa adbara an-nahar min hahuna yini kuma ya juya daga nan ma'ana me nan din yana gwada maka nahiyoyin da rana take fitowa da gunda take faduwa ina fatan fahimta yawa kaman mu yanzu anan da muke muna gabar da maka ko sai mu ce ƴan rana ta fito muna yamma kai nake son ce ƴan rana ta fito daga gabar sai ta fada a yamma shi ne wa garabata shamsu kuma yadda zuwa cikin na kurwa sai ta fada a yamma me kada afdara sa'im to mai azumi ya sha ruwa ko bai bude bakinsa ba ya sha ruwa in ji manzon Allah ko da baka bude bakinka ba in dai rana ta fadi shikenan ta sha ruwa in ka zauna ma kana jira kai ta wili wancan sun matin musu ya mai lallai kawai ka sha wahala Allah bai ce ka yasa ya ce alhadis ya zillu ala adabi min adabil isbat wannan hadisi yana mana nuni cikin ladabi ko ladabi cikin ladubar bude baki ko huwa ta'jilu shine gaggauta shi wal mubadaratu bihi da gaggawa da shi hina hululu waqti lokacin da lokacin ya shiga daga lokaci rana ta fadi shikenan ku zahara da ku gade zai fadi wannan rana ba idan muna so mu fahimci fadi wannan rana mu koma cikin bulugul maram akwai wani hadisi da manzo Allah wani sahabi yake cewa muka yi sallar magriba dayan mu ya fita bayan gari ya dauki fari da bakaya har fa sai ga gudda kibiyar ta sauka kuma an yi sallah ina ba don fahimta an riga an yi sallah ba ga ga yanzu an sai wani ce a wani ya kare azumi sabe da mu gane ba yawa amma ai ka fahimta ai ita rana me take tafiya take ko yawa daga tafar garin da kake ba garibar ka tai
amma ke ba
yawa malam daga nan na wannan
tawilin cewa wai kuka da sola ka tafiya wai ke ko a kwabura
a rabu da su ai sola ba za ta zama abin da za ka yi amfani da shi wajen tabbatar da shigar magariba ba na ba don fahimta a kawai ita sola tana amfani da duhu ne to kuma duhu ai zai iya zuwa lokacin da aka samu wani yanayi ko yawa aka ba za ka yi amfani da wannan ba Allah ya dace da mu sannan ya ce ma'anil kalimat ma'anonin kalmomi ma'ana at-ta'jil menene ma'anan ta'jil ay annahu may yumarridu ghiyabul qursil shamsi min al-ufuq kabi da yake nufi shine koyuwar wannan kwan rana din ta sace ku daga ya fata to shine ana so ka gaggauta dai ka neme shi ka rasa ya fata to shikenan yubbe sai mu ce insha ruwa da ba don fahimta daga wada da su yana da fa'idodi fa'idodi daga ciki yace annabi ta'jilul fitri samaratun azima malai ce lalle wajen gaggauta buɗe baki akwai ainihin samarat abubuwa da za a samu masu girma ɗaya daga ciki yace awwalan fi ta'jilul iftari wajen gaggauta ainihin shan ruwa ittiba'ul hudan nabi sallallahu alaihi wasallam ita fa'ida ta farko da zamu samu shine in ka gaggauta shan ruwa to kai koyi da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ita ake nema mutum yayi koyi da shiriyar ta manzon Allah kuma me aka ce ta ga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dan ka ana so kai koyi da manzon Allah a dukkan abin da kake yi fa kada kana yu'ajjil al-iftar wannan ya kasance yana gaggauta buɗe baki wani Abdullah bin Abi Aufa don malai tabbata mara haka sai ka wadi da gafla dan Abi Aufa kale yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa sa'im yace mun kasance tare da manzon Allah a wata tafiya yana azumi falamma gabatu shams yayin da rana ta kuya kala libadil qawmi sai fada wasu daga cikin zaji mutane ya fulani sai ce ya kai wani kum yace ka tashi fa aujat lana ka je ka nemo mana abin da zamu sharwa kala inna alayka nahar yace akwai sauran rana fa kala indil fa aujat lana yace ka zo ka je ka nemo mana abin da zamu ta kuwa ba gani azil me da me amfani da hasken da yake gani ko sai ce akwai sauran rana ja'a babu ta tafi je ka nemo mana abin da zamu ci bana zala wajaza'a lahum sai je ku musu abin da zasu sha ku sariban nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sha ruwa kuma qala sannan sai ce idza ra'aytumul layla yace idan ku ga dare kada aka bala ya fuskanto min ha huna daga nan afdarus sa'im je to mai azumi ya sha ruwa me zai fuskanto da dare koyuwar wannan kofan kwan rana din daga ya koyu lokaci ya shiga shi kenan kuma mu a wannan zamani ai ba wata yake mai sauƙin al'amari ko don me yasa za ka je ka ga zahiri ga application ga waye ga waye ga kalandodi da aka sa cewa ranar kaza rana ana tsammanin za ta faɗi lokaci kaza sai ka je ka kwatanta da abin da ya gani a kalanda da abin da abinke ce ya faɗa da abin da za ka gani na zahiri in ka tara su sai baka ainihin mai mafita daga mu muna da hanyoyi da za ka samu mafita a kan abin da yake ci daga mutum ba zai ki bin abin da da shi ta manzo Allah ya ce musa kuna da shi mutum ba kuna da shi saniyan na biyu tajilul fitri ana so mutum ya gaggauta ainihin mai shan ruwa min akhlaqil anbiya yace gaggauta shan ruwa yana daga cikin dabi'un annabawa idan kaga dukkan annabawa da Allah ya aiko su a azumi suna ga kauta gode baki da ka sai manzon Allah ya zama shi ma yana yi irin abin da suke yi qala abu darda yace salasatun min akhlaqil anbiya abubuwa uku suna daga cikin dabi'u na annabawan Allah menene wannan yace ta'jilul fitri gaggauta gode baki wa ta'khirus suhuri da jinkirta yin sahur wa wada'ul yumna 'alal shimali fi salati da dora dama akan hagun a cikin sallah wanda daga cikin dabi'un annabawa mana mutum yayi kabarin a sallah wanda daga cikin halayya da dabi'u na annabawan Allah kamar yadda Abu Dardai ya kawo wannan hadisi shi ya kamata ɗan uwa waye koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawa lokacin da muke azumi mu dinga gaggauta shan ruwa mu kuma yi abe ta'jilin sahur ana mu dinga jinkirta sahur da muke yi ba dan koyi ba don mu zama mun yi koyi da annabawan Allah gama gari sannan mun yi koyi da manzon Allah a keɓance daga lalle karbi sakaci wajen koyi da manzon Allah cikin irin waɗannan al'amura din Allah ta'ala ya bada jagoranci yace rabi'an ko salisin ko mun karanta salisin ko na uku ta'jilul fitri yace na uku anna fi ta'jilul fitri yace lalle cikin gaggauta shan ruwa yani alamatu yace wannan alama ce annan nasu bi khairi cewa mutane suna ta hada alkhairi wanda daga cikin abin da za mu fa'idanto cikin wannan hadisi lalle gaggauta shan ruwa alama ce ta cewa mutane suna tare da alkhairi kamar yadda annabi ya faɗa rabi'an fa'ida ta hudu yace fi ta'jilil futuri wajen gaggauta bude baki mukhalafatun lil yahudi wan nasara akwai sabawa yahudawa da kristoci domin yana daga cikin isu azumin su ko ba sa cin ruwa sai me sai tsakiyar dare da sai ce suna azumi ko ba za su sha ruwa ba kuma sai cikin can tsakiyar dare haka wannan yana gwada maka yin haka ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajji hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ya gare shi ce manzon Allah bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu din zahiran ma ajjala an-nas al-fitra yace addinin Allah ba zai kushe ba yana samun daukaka matukar mutane suna gaggauta bude baki she kun ga bude baki na da fa'ida sosai li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun domin yahudawa da kristoci suna jinkirta bude baki hadal hadis rawahu Abu Dawud kamisan nabiyar fi ta'jilil futuri taysirun 'alan nas wajen gaggauta bude baki akwai sauƙaƙa wa mutane ai mana mutum ya ini kuma gaje sai ya kai dare ai ka tsananta masa amma lokaci yana yi saka ce kowa ce sharuwa wannan kaga an sauƙaƙa mutane wa ba'da an tamme an tafkai kuma ya nesanta mutum ga barin yankewa wa qad istamsala hadha al-adabu as-sahaba yace sabon manzon Allah sun musanta wannan ladaba sun kiyaye qala al-bukhari aftara abu sa'id hina gaba kursi shamsi ta abu sa'id ya sha ruwa lokacin da kon rana ya buya yana buya ko sai sha ruwa sai ba wani abu bai jira ya ce ko dare ko me ba wa qala amru bin maimuna wani malami da yake kiran shi amru bin maimuna kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarau nasa ibar ita sabon manzo Allah su fi kowa gaggawar bude baki suna sauri wajen bude baki ba sa yin ainihin su zauna haka fa ba'dahum suhuran kuma sun fi kowa jinkiri wajen yin sahur daga shi sa ma tsakanin sahur din su da fita sallah baya wuce gwargwadon abin da za ka yi raka'a ɗaya ko raka'a sai su fita su ce su yi sallah hadda radin sarwahu abdurrazzaq yuktarin samu awwala ma tagribu shamsu, ana so mai azumi ya buɗe bakin sa farkon da rana ta faɗi. Ba wai sai ka ji za kana cewa karka yi shakka, addinin musulunci ɗaya daga cikin abin da ya kore shi ne kokwarsu, ba a so musulmi ya zama mai shakka a abin da yake na addini. Ai an ce maka kaza ne ka rike shi haka, kullum in ka zama kana shakka to kullum za ka yi addini cikin kokwarsu. Wanda ya addini cikin kokwanto kuma bai da addini, daga ba a yin addini da kokwanto. Ana so mutum ya tabbatar da abin da yake na addini babu kokwanto a ciki. Qala bin Umar, Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-laylu min hauna, idan dare ya fuskanto daga nan, wa adfara an-naharu min hauna, dare kuma yini kuma ya juya daga nan, garibatu shamsu, a wannan lokaci rana ta fadi, fa kada aftara sa'im, kuma duk mai azumi ya sha ruwa ko ya sha ko bai sha ba, na ba don fahimta. Ai da kalafi waqtil fitr, Ibn Hajar yace abin da yake nufi aftara sa'im, ai da kalafi waqtil fitr, ya shiga lokacin da ya kamata ya sha ruwa, ba zai zauna ba, da kowane lokaci ya shiga yi masa ya sha ruwa, daka ya zama faqad sara muftiran fil hukmi, ya zama mai buɗe baki a hukunci, likaunin layla laysa zarfan, domin shi dare ba zarfi ba ne, lissiyami ba lokaci ba ne na azumi a shari'a, wata shari'a ta tabbatar da shi, in dare ya shiga to azumi na shari'a ya wuce, daka daga dare ya shiga shikenan. Me kuma tabbatar shigan dare shi ne wannan kokon rana ya ɓuya, yana ɓuya dare ya shiga, daga nan kuma azumi ya tabbata, shi kenan sai ka sha ruwa ka na batun bai. Malam ya ce wa auma ila tarjih alwa, ya ce amma za mu koma ko za mu ishara zuwa ga abin da ya fi rinjaye magana ta farko, shi ne me mutum ya koma ya kiyaye wa'ancan al'amura ɗin Allah ta'ala hidartar da mu. Muna da sauran lokaci za mu iya tsayawa nan ko, sai Allah ya rada wani sati sai mu tashi kan hadisi na Abdullahi ibn Umar, shi ne hadisi na 195 a nawa bugu, maybe a naku bugun ba haka bane, bai da na faɗa da daidai, Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi, wanda na faɗa bisa kuskure Allah ta'ala ya yafe mana, kare ba mu ikon aiki da abin da yake na kuskure. Muna tawassuli da wannan addu'a, muna roƙon Allah ya muna ainihin ya biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi, ya warware mana matsalolin mu. Muna roƙon Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, ya ƙara mata aminci da albarka, ya ainihin raba mu da dukkan wani wanda yake da mummunan nufi akan ƙasar mu da yankunan mu, fitintunan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa. Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙin su, waɗanda suke yi saboda abin duniya Allah ka sa musu wadata cikin zukatan su daina cutar da al'umma, in kuma ba za su daina ba Allah bayan ka ne halittar ka ne kake kira iko a kansu, Allah ka mana maganin su. Allah muna roƙonka jihar mu ta Bauchi ka zaro mana da ita lafiya, yankunan da suke fama da matsalar tsaro Allah kai musu aminci, gurin da suke da tsaro da aminci Allah ka ƙara tabbatar da aminci. Allah muna roƙonka ka tabbatar da digadigan mu a wannan addini, duk wanda yake fama da wata matsala ta jinya ko ta rayuwa Allah ya kawo masa mafita. Dan uwan mu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya, muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya, mu da muke da lafiya muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen masu biyayya. ‘Ya’yan da muka haifa Allah muna roƙon ka shiryar da su, Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai, Allah ka ba su kariya daga abin da muke ji muke gani na wannan ƙarshen zamani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.